أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da zamu yi a yau a wannan saduwa na munafiqi ali muhammadin salawatullahi wa salamu alaihim zamu yi zance akan taimama Allah subhanahu wa ta'ala yana fada muna a cikin littafin sa mai girma yana cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الله سبحانه وتعالى اتكم وانا آية مي جرما اتكم سورة المائدة آية نشدة انا اتكمنا اذا كن كسن چه كنا اتكم حالي نتشيو كنا اتكم حالي نتفيا كو ديونكو يافتو غبيان بكاتن سا ko kun shafi mata waton kun yi sadu da mata sai ba ku samu ruwa ba to hukuncin mutun ne shine ya taimama da kasa wanne yake sarkakken kasa yanda zai taimama kuwa zai shafa huskansa ne da hannayensa guda biyu na ji idan zamu yi zance akan taimama da farko ya kamata mu yi zance akan bagiran da ake taimama shine me muke nufi da wannan zancen shine a wannan halayya da zamu ambata mutum wajibi ne yayi taimama a cikin wannan halayya da zamu ambata shine na farko idan mutum bai samu ruwa ba waton ba ruwa ko a akwai ruwan amma ba zai yi me ya cimma ruwan ba waton ya kai inna ruwa yake ala sabilil misal mutum sakanin ka da inna ruwa yake wurin kilomita 100 wannan ubangijin Allah cikin addinin musulunci bai sa muna wahalhalu da gajiya ba hali na biyu shine akwai ruwan amma idan mutum yayi alwala da ruwan zai cucu ko zai zama sababi idan yayi alwala da ruwa zai zama sababi da yake mai zai kawo mai wani tuca a wannan lokaci ta hali na uku da zamu ambata akwai ruwa kuma mutum zakai kai alwala da ruwan amma idan kai alwala da ruwa watan zai kawo wani musiba shine me amma kai da kanka zaka hallaka saboda kishin ruwa ko iyalinka za su hallaka saboda mai kishi saboda aka yi alwala da wannan ruwan to wannan ruwan ya kare ba ruwan da za sha ko a wanda suke tare da kai karabka ne kuke tafiya idan aka yi alwala da wannan ruwa zai kawo halakan wani ko la ba shi ya kai ga halaka ba wato shine mutuwa zai kai a shiga cikin wani hali da yake wannan halin ba abinda me za ya ankuri da wannan halin bane mutum zai yi rauni ya rasa yanda zai da kansa wala Allah ma ba zai yi tafiya ba to a wannan halin sai mutum ka bar wannan ruwan kai taimama hali na hudu shine idan tuffan mutum ya zama na akwai najasa cikin wannan tuffa sai zama na imma ya sarkake wannan tufafin nasa da ruwa ya so ya taimama ko ya alwala so tuffansa ya saurame najasa dai kuma ba wani tuffa daban da zai sa to a nan sai ya mai sai ya sarkake wannan tuffa nasa da ruwan da yake da shi ya so sai ya yi taimama. A hali na biyar shi ne ba lokacin yin alwala ko wankan salke, ba wannan lokaci. In mutum ka ce za ka yi alwala ko ka yi wankan salke, zai zama na sallanka zai zama mai biya za ka yi, yani sallanka duka za ka yi shi a wajen lokaci ne, ko sashi wani suraka'o'i daga sallanka za ka yi shi bayan mai lokaci ya fita ne. Ta a wannan sai ka bai alwala, ka bar mai wankan janaba ya so mai kai taimama ka yi salla a cikin lokaci. Wannan halayya guda biyar da muka ambata, idan mutum ka samu mai kanka cikin ɗaya, abin da yake wajibi a kanka shi ne mai taimama. Abin tambaya, mun ce a wani hali mutum akwai ruwan amma mai ruwa na nisa da kai, shin ruwa na nisa da kai mutlaqan yani ko ya ake ruwa na nisa da kai ne ba za ka nemi ruwa ba, ko a'a akwai haddin da shari'a ta ajiye cewa in ya kai wannan haddi ka nemi ruwa ba ka samu ba to an sauke maka mai nauyi? Na'am, akwai haddi. Shine na farko a birni, idan mutum kana rayuwa a birni ne, wani haddi ne za ka nemi ruwa idan baka samu ba to mai taimama ya mai ya taimama ya wajabta a kanka, yani alwala ba wajibi bane a kanka. Shine mai a cikin birni mutum ka nemi ruwa halka mai ka dai ba kauna cewa ba za ka samu ruwa ba, saboda cikin birni neman abu sauki ne, ka balle yau wannan zamani da muke rayuwa sai ka kira a kuna da ruwa mala, za ka yi ka kira kilomita 50 ma akwai ruwa, ruwa ya kai ka samu ruwa to sai ka nemi ruwa ka yi alwala. Sa'annan idan muka je cikin kurmi inda yake mai ba gari ba ne, a wani lokaci a wannan bagire cikin kurmi ko kauyuka ka samu wani kauye shimfide yake, yani ba tudu ba gangare, yanda za ka nemi ruwa haddin da za ka nemi daban ne, da inda za ka shiga ka hau tudu ne ka gangaro shi ma yanda za ka nemi daban haddinsa daban. Shi ne kauye ko kurmi da yake mai tudu ne da gangare, yani za ka hau ne ka sauko ka hau ka sauko, shi ne mai maluman fiki suka ce jifin mai kibiya jifi daya, idan aka sa kibiya aka jefa jifi daya inda ya kai to wurin ne mai da za ka je mai ka nemi ruwa, in ka kai wurin baka samu ruwa ba to mai wannan neman ruwan ya fadi a kanka. Amma idan ya zama mai kasan shimfide yake to sai a yi jifi biyu, inda ya kai in an samu ruwa wurin fani'in mahiya, in ba samu ruwa ba to wannan ya fada akan mutum sai mutum mai ya yi taimama. Wannan bagire guda hudu jiha guda biyu za nemi, guda hudu za nemi wannan ruwa: Kudus, Arewa, Hagu dama za nemi ruwa, yani gabas da Arewa, wannan jiha guda hudu mutum mai za ka nemi ruwa. Idan ka samu kowane jiha to shi kenan. A wani lokaci mutum yana da yakini cewa wannan jiha asalin ta gabas, yana da yakini cewa wannan jiha ba ruwa, to lokacin ba wajibi ne kanshi ba ya nemi mai ruwa wurin, sai ya bar wannan jihan. Matsala ta biyu shine domin mutum ka yi taimama ba shi ka samu yakini cewa idan ka yi alwala da ruwa zaka cucu ba, ba shi ka samu yakini ba. Kawai zan mutum kana fargaba cewa idan kai alwala da ruwa zaka cucu. Fargaban da yake mutane ya su ce na'am fargaban kanga hankali na karba. Lokacin alwala ya fadi sai kai taimama. Sa'annan mas'ala ta uku. Idan mutum da yake yana da ciwon ido ya zamana idan ya zuba ruwa huskansa zai cucu, shi ma wajibi kansa ne yayi taimama. Idan mutum akan da gangan ya jinkirtar da sallansa, hal ya zama baya ba lokacin da zai me da zai yi alwala ko wankan janaba, to wannan mutum ya yi sabo. Da yake ba lokaci kamar yadda muka riga muka gabatar, wa abin da yake wajibi a kansa shi ne ya taimama. Shin ya yi taimama a cikin wannan hali shi ne ya zamana da gangan har lokacin sallah mai ya sauran lokacin da yake ba zai yi alwala ko ya wankan janaba ba. Na'am, in ya yi taimama, taimamansa ya inganta ko da yake ya yi laifi. Amma abin da yake ihtiyati na mustahabbi shi ne mai wannan sallah ya biya wannan sallah. Shi ne bayan ya yi sallah da taimama ya biya shi mai da alwala. Wanda bai sani ba ko yana shakka, alwala zai yi ko wanka zai yi a lokacin mai da zai yi sallah. Lokacin da zai yi sallah, alwala zai yi ko wanka zai yi. Waton bi ma'ana, idan ya yi alwala ko ya wanka ya samu ya yi sallah a cikin lokacinsa ko ba zai samu ba, yana shakka. Matsalan sabilin misali, sauran minti 15 lokacin sallah ya fita. Matsalan sallan asuba, in mun ce rana na hudowa karfe 7 da sahe, shi ga shi yanzu karfe 6:40 sauran minti 20 ko 45 ko minti 50. Wannan lokacin da ya saura yana shakka in ya ce zai tashi ya je alwala ko ya yi ko janaba, to ba zai yi mai sallah a cikin lokacinsa ba. To abin da yake ne wajibi kansa ne ya yi taimama. Idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali da za mu fada na mas'ala na 6, waton akwai lokaci da zai yi alwala kuma ya yi wanka na sarki. Amma idan ya yi alwala ya yi wankan sarki, zai ya yi sallah ba da mustahabban sallah ba. Shi ne mai zai yi sallah ba da ikama ba, ba da kaman kunut ba. To wajibi ne kansa ya yi alwala ko ya yi wanka, sai wannan sallah ba da wannan ayyuka da suke mustahabbi a cikin sallah ba. Ko da ma ya kasance zai bar sura kawai Fatiha zai karanta a cikin sallah, wajibi ne ya yi wanka ko ya alwala ya yi sallah ba da sura ba. To ina ji wannan su ne mas'aloli da ya kamata mai mun kara bayaninsu a kan mai abinda muka bayyana a kan bagire da ake mai taimama. Insha Allah, sabon saduwa da za mu yi zance a kan yadda ake taimama. Hada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.